السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا ديا قوتن ترى وتر رمضان هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديا دا دريهدو دا 40 دا بكوي ودا ta dace da 18 ga watan biyu watan Fabrairu, kalandar albashi shekara 2026. Cikin baiwa da falala da rahama da jin kai irin na Allah subhanahu wa ta'ala, ya sake yi mana baiwa da ta goma shi da ganin wannan wata mai albarka, watan Ramadan, watan da a cikinsa aka saukar da Alƙur'ani, a cikinsa aka aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko aka bashi annabta. Saboda fadar Allah subhanahu wata'ala, ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafakhihi wa nafasihi, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dar Allah da yace inna anzalnahu fi laylatil qadr, lallai mu ne muka saukar da shi, ma'ana alqur'ani, fi laylatil qadr, a cikin daren daraja, dare mai kima, dare mai girma, daren da shi kadai ya fifici wata dubu. A wannan wata ne Allah ya saukar da Alƙur'ani, kuma ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ya zamanto jagora fitila ga duniya. Kuma alhamdulillah, ya yi aikin da Allah ya dora masa, ta yadda ya jagoranci fitar da duniya daga cikin duhu zuwa cikin haske, daga cikin bata zuwa shari'a, daga shirme zuwa ga daidai, daga sharri zuwa alkhairi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna godiya ga Allah da ya sake rayar da rayuwarmu, muka ga wannan lokaci mai albarka, tare da cewa daga azumin bara zuwa wannan, da kuɗi in za a hada wani ba zai iya kirga da lissafe mutanen da suka mutu ba, saboda bai san adadinsu ba. Wanda ya san adadinsu su Allah, a waɗanda ya san sun mutu ma sai ya zo yana lissafi, sai ya manta wani, sai su sai aika manta bare da wani aka yi azumi amma ba na gashi babu shi. Shi wannan baiwa ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi a gare mu, wadda ta cancanci mai godiya gare shi. Allah mun gode. Irin wannan lokaci idan ya zo, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da kansa da sahabbansa sukan yi wa junansu albishir da zuwan watan, sai wata mai albarka, wata mai alkhairi ya iske ku, ya zo ya lullube ku, ya same ku. Watan da farkonsa rahama ne, tsakiyarsa gafara, ƙarshensa kuma samun ƴanci daga wuta. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ni tare da ku cikin waɗanda zai gafarta a farkon wannan wata. Yi mana rahama a tsakiyarsa. Allah ya sa mu fita cikinsa muna ƴantattu daga wuta. Yawan masu albarka, kullum idan Ramadan ya zo, abinda ake ta faɗakar da mutane shi ne kowa yi ƙoƙari ya dage ayyukan alkhairi, saboda ya samu dama. Ramadan lokaci ne na cin ɗan jinjimi, lokaci ne da Bahaushe yake cewa kowa ya samu rana sai shanya. Daga jiya da aka ga wata zuwa ƙarshen wata, an kama shaidanu an ɗaure su, an buɗo ƙofofin rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma daga yau kullum sai an yi wa aljanna sabon zubi, duk kayan da suke cikinta za a kwashe a fitar, a yi mata kwalliya sabuwa, a yi mata ado, a zuba mata sababbin kaya. Zama Ubangiji yana cewa bayina masu azumi, wasu daga cikin sun kusata su baro duniya su zo wajena, suna azumi. Hadisi Kudusi, Allah yana cewa as-sawmu li wa ana ajzi bih, azumi nawa ne, ni kadai zan yi sakayya da shi. Ko mala'ika bai san ya ladan azumin da mutum zai samu, kawai da in ka kai azumi za a rubuta maka lada, kuma alhasanatu bi ashri amsaliha. Amma hakikanin bayar da ladan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Menene yake sa a samu cikakken ladan azumi? Shine a yi shi accordingly, irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake buƙatar a yi shi, yadda ya tsara shi, da yawan mutane suna dauka kamewa gaburin ci da sha da kusantar iyali shine azumi da aka suna yi wa azumin su rauni busani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atilawar kofofin aljanna da yayi yace a gidan aljanna akwai kofa kaza akwai kofa kaza yace akwai wata kofa ana ta da ita babu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun ita kofar rayyan masu azumi kade za su shiga aljanna cikin ta ita ce kofa mafi kima mafi daraja a kofofin aljanna in masu azumi suka shiga suka gama sai a kama ta sai a rufe ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofar aljanna wannan sai ke nuna mana tun da duk muna yin azumi a shi waɗansu suna yi gishirwa ne kawai da haka za ku yi ba wasu yana ce Allah ya kiyashe mu gishirwar banza azumin da aka cika shi da ƙarya aka cika shi da yi da mutane giba aka cika shi da haɗa guri annamimanci aka cika shi da hassada da gwalan zuci aka cika shi da yayya hikidu aka cika shi da mugunta aka cika shi da baƙin ciki azumin da aka cika shi da shirme da shirbici kalle-kalle jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wannan azumin ba azumi ba shine azumin da ke baiwa mai azumi damar ya shiga aljanna ta kofar rayyan ba azumin da yake bai mutum damar ya shiga aljanna ta kofar rayyan shine wanda ya azumi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi tawar irin na annabi yayi bude baki irin na annabi ya gudanar da yininsa lokacin da yake azumi irin gudanarwar annabi bayan ya sha ruwa ya gudanar da rayuwarsa irin yadda bayan an sha ruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gudanar da tasa rayuwa shi ne azumin da mai shi yake ya shi daga kowane irin sarki da aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wanda duk azuminsa bai hana shi ƙarya da aiki da ƙarya ba Allah bai da buƙata ibarcinsa da shansa ma'ana ya yi abinda zai karya azumin bai ma sani ba zai da kan ina da lada a wurin Allah alhali ba shi da lada azumin da yake ba da dama ga mai wanda ya shi shiga aljanna ta kofar rayyan shine mutumin da ya azumci azumi cikakke ana bin sa azumi bai rama ba ana bin sa azumi bayan bai rama ba bai yi ciyarwa ba wannan bai sa mutum ya shiga aljanna ta kofar rayyan azumin da ke sa mutum ya shiga aljanna ta kofar rayyan shine wanda aka tsare shi constantly tsawon rayuwa kowane lokaci tun da mutum ya balaga azumi ya hau kansa tun kafin ya balaga ma yana yin azumi irin abinda iyaye suke yi iyaye masu nagarta da suke sa ƴaƴansu suna yin azumi
matan annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su ummu atiya suna ruwaita mana cewa kunna nusawwimu tibyanan mun kasance muna azumtar da yaran mu yan kanana suka je suna azumi sai a tafi masallaci za su tafi da abin wasa in yaro zai kuka sai a bashi abin wasa kun ga wannan yana da yara ne ma kanana suka ce hatta inda lifar har sai lokacin buɗe baki ya yi sannan a tashi a je a yi buɗe baki su ma su yi buɗe baki yau to san ya'ya ne yawa har ya wuce iyaka aka koma ake mayar da soyayya ƙiyayya don duk wanda baka koya masa bin Allah ba da juriya cikin da'a ga Allah ba ba soyayya ka nuna masa ƙiyayya ce da yawa za ku ga iyaye yau yarin yaro ya kai shekara 7 ko yarinya 8 9 10 sai ce ba zai azumi ba sai sai azumi to babu koyi kuma kana manta cewa annabi ya ce duk wanda yake da ya sai ta kai shekara 9 bai aure da ita ba duk laifin da ta yana kai shi me zai hana a ba ta dama a ba shi dama i azumi ina shekara 9 tana shekara 9 balle tana shekara 10 me zai hana soyayya to nan ba soyayya ba ce ƙiyayya ce ana koya wa mutum bin Allah tun yana ƙarami to shi ne in aka koyar da shi wannan abin to in ya tashi a kansa kuma sai yi wahala a sauya shi daga wannan to dai azumin da ke sa mai shi ya shiga aljanna shi ne azumin da mai shi itoge a wajen yinsa ya yi nafarin la da aka farlanta a kansa bai taba barin tun da azumi ya hau kansa nafarin la har ƙin mutu bai taba bari ba bai wasa ba mai sakaci ba besides that tare da wannan kuma ina yawan yin nafilfulu azumi na nafila in aka gama wata ramadan zai azumin sita shawwal in an gama wannan akwai ashiru zulhijja idan bai samu damar yin guda 10 na farkon watan zulhijja ba sai yi na ranar 9 ga wata na ranar arfa bayan nan ga azumin watan al-muharram wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin watan da Allah ya fi so bayan na watan ramadan shine azumi na watan al-muharram in mutum bai samu damar yin azumi da yawa cikin watan muharram ba akwai ranar 9 da 10 ga watan ranar tasuwa da ashura shi kuke cewa da shi watan cin jela ko hausawa cika ciki bayan nan ga azumin litinin da alhamis ga azumin salasatu ayyam min kulli shahr azumi uku a kowane wata ran 13 ga wata 14 ga wata 15 ga wata to ina yin azumi bayan wancan da yake na farilla kuma ina yin nafila mai irin wannan azumi shi ne yake shiga aljanna ta kofarayya da aka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibada labarin kofofin aljanna sai Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yadda ya ce bi abi anta wa ummi akwai wanda za a kirawo shiga aljanna ta kofofin nan fiye da kofa ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kwarai ko kai kana cikin sai Abubakar Abubakar الصديق زي شقاء الجنة قوفة دي قداماني الله من الرغنك الله كسين يومي شقاء الجنة قوفة ريا دو قوفكم أنا كده تدسونا نسو أما قوفة عزلي كدي أكثر زابت سونا سبو دانونا مهمان شد دقوم مهمان شن عزلي تو قوفة سمي إذا أغنجي دي هكا yanzu idan mutum yana azumi in ya shiga wani kurɗe zai ci abinci ya fito ya buɗe ba in bushe baki yana lahe-lahe akwai wanda zai gane in ya shiga ɗaka in ya shiga duhu in ya yi kaza ya fito ya ta yana azumi za a gane ya ci wani abu amma tsoron Allah isa ya bari da haka Allah a wannan hadisi da muka faɗa ya ce taraka shahawar طعامه وشرابه وشهوته من أجل أبن ليس أزم ودن أدم ونف يابر أبن شنسا يابر أبن شنسا يابر شعور تصبو تني فالقوم لي وأنا أجزي به ذاك أزمي ناوني ميزا يفاكي يالش ثم تدك أبو بوانا ذاك أنا يأتكين أزمي إموتي يجيب ويبئ إيه ba yanzu muke magana ba cewa masu irin kalle-kallen nan da bai dace ba na azumi suna yi wa azumin farze to wannan ni shaida ne ki je a cikin masallatai ba ana yin tafsiri ba a masallatai da yawa to wani za ku ga ya je ya samu wata kwana ya kwanta aka kai kafin tafsiri yake ka zaro amma wallahi kallon ba tsayi ke ya sa iya tis ina kallon abin da yake bai halatta igani ba ko ina jin abin da bai halatta yaji ba ko ya hada guda biyun ga jin abin da bai halatta yaji ba ga ganin abin da bai halatta igani ba abin da kake kuma ya a masallaci wani ya yi tambaya ya ce akramakallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in wata ramadan ya shiga ana kama shedanu a daure su to amma mutane kuma ba sa daina shedanci ina magana take ne nace to magana annabi dai gaskiya ce kuma gaskiya bace annabi in ya faɗa haka magana take ma yanzu ko anil hawa baya furucin son zuciya ko baya ƙarya ya faɗa ana ɗaure shaidanu tabbas mun yi imani ana ɗaure su menene abin da yake faruwa durbushin abin da suka sa a cikin zukatan 'yan adam tsawon shekara na son shaidanci shi ne har da an ɗaure musu su sai wancan kuma sai taso sai su amfani da shi sai ku mata ne ko ba kuna da wani abu da ake cewa su yi jefar ba a siya a yarko don a ɗauka a gaba to yanzu shaidanu gabanin wata ramadan da ramadan ya wuce za su ringa wannan sayi jefar ɗin ga ɗan adam suna yi da aka lokacin da aka kama su aka ɗaure sai wancan abin da suka ajiye sai su yi amfani da shi don haka dai maganar annabi gaskiya ce waɗancan abubuwan me ya kamata mutum ya yi shi ne in koma irin ga yin azumi irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata cika azuminka da karatun alƙur'ani da sadaka kyauta ciyarwa sadar da zumunci tasbihi tahmidi tahlili takbiri hailala hauƙala istighfari salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan za su taimaka maka matuƙa gaya azuminka ya zamanto azumi karɓaɓɓe zama to azumi wanda ranar kiyama in Allah ya kai ni sai taimaka ko izama karbabban da zaka samu damar shiga aljanna ta kokariya. Wani ya tambaya dazu me ita mutane suka fi kokarin ciyarwa a cikin wata Ramadan, tare da cewa inda ake bukatar abinci a watan Ramadan haka ake bukatar abinci a wajen Ramadan. Ba a yi amsa wannan sananniya ce kuma a fili take ko yana neman lada. In ka ciyar da mai azumi za a baka ladan azuminsa, ba nasa ne aka kwace aka baka ba, a'a falala ce daga Allah, inda ya baki kai ma ya dunkula ya baka. Amma ba nasa ba ne ya raga ko ya raba muku biyu. Don haka mutane suke dagewa da ciyarwa a lokacin Ramadan, amma dai abu mai kyau shi ne mutane su sani ita harkar ciyarwa da shayarwa da tufasarwa wasu abubuwa ne da in mutane suna yin su Allah subhanahu wata'ala yana ƙaunarsu kuma yana ba su lada mai yawa, kuma shi suke wa. In ba sa yi ko ran kiyama sai ya tome su ya ce me yasa ba su yi masa ba. Ya zo a hadisi kudusi ranar lahira Allah subhanahu wata'ala zai ce ya kai dan adam istata'amtuka falam tut'imni, na nemi ka bani abinci in sai ka hana ni. Sai ce wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, kazance da kai ba kai ne ubangijin talikai, wa yake ba mutane abinci, wa yake ba su abin sha, wa yake ba su sutura. Ya ubangiji ya zan ciyar da kai bayan kai ne ubangijin talikai, sai ubangiji ya ce ashe bawa nawa ne bai nemi ka ba shi abinci ya ci ba, baka san idan da ka ba shi ya ci za ka samu lada haka ba wuri na ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da wancan da ka baiwa kamar shi ka ba. Sai muna faɗa mu ce wannan na Allah ne, na ba Allah wannan gidansa aka kai masa ta gwari, aka ce gwari kin san Allah ta ce kwarai ko ga gida ga gida. Tana makwabtaka da masallaci, to in an je masallacin za a ga Allah, amana ta ɗakin Allah. To da haka wannan abin Allah ya karrama ka da shi cewa ba wa wane ni ko wanda ya ka ni kamar ni ne ka baiwa. In ka baiwa mutum bashi a wajen wani kake zuwa ka nemi biya ka kowa a wajensa to wannan abin da ka bayar kamar bashi ne, sai Allah ya ce shi ne zai biya. Ubangiji sai ce da ɗan adam ya kai ɗan adam istasqaytuka falam tusqini, na nemi ka bani ruwa amma baka bani na sha ba. Sai na nemi ya Ubangiji ya zan shayar da kai ruwa alhali kai ne Ubangijin talikai, sai ashe baka san bawa nawa ne ya nemi ka bashi ruwa ya sha baka hana shi, baka san da ka bashi za ka samu ladan hakan a wuri na ba. Ya kai ɗan adam istasqaytuka falam tusqini, na nemi kai min tufafi ka bani riga a sa ka hana ni. Sai Ubangiji ya zan baka riga ka sa bayan kai ne Ubangijin talikai, Ubangiji yana sa riga ne, to waye gan shi ballantana ya san ina sa ko baya sa. Ba wanda ya taba garin Allah, za a ga Allah ranar tashin alkiyama, amma a nan duniya ba idan bai taba ganin Allah. Wannan ita ce magana mafi inganci. Annabi ya yi sirayi da miraji amma bai ga Allah ba. Wannan shi ne abin da ya faɗa, ya ce nurun anna arahu, sai suka ce ya manzo Allah ka ga Allah sai ce ban gan shi ba, Allah ai haske ne ya zan gan shi. Hijabuhu nur, abin ba da ya kai ga shi shi ma haske ne, labulin da yake tsakaninsa da halittu shi ma haske ne. ita ra'aytu nura, ni dai na ga haske. Taban ba hasken da ya gani ba shine Allah ba, wannan hijabin da ita shiga tsakaninsa da mutane shine hasken da maza Allah ya gani. Da Annabi ya ce da Allah zai kuranya wannan hasken da ya ne da kan allura aka yi shigo duniya, sai ya kone duniya gaba daya. Amma ku karanta a Qur'ani, da Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Lokacin da Annabi Musa in tsananta ina son ya ga Allah, rabbi arni anzur ilayk, ya Allah nuna min kanka in ganka, yace ba za ka iya gani na bai, ya Allah ina ce, sai Allah ya ce to shikenan zan yi tajalli a jikin dutse, dutsen can na Ɗore Sina, ƙaton dutsen nan da yake mu nan ba a san wani dutse ba sai dutsen Gafan, ko dutsen Gafan da ka fita nan waje sai ka hango shi. To wannan kamar aka ce ka to zan bayyana kan wannan dutsen, kalli dutsen in na bayyana za ka gani a kai. Da Allah ita jami ya ɗan kuranye wani abu na haskensa ya taɓa dutsen, sai dutsen ya tarotsi, harra Musa sa'iqa, Musa kuma ya faɗi ya suma. An fahimta kenan, ido bai iya ganin Ubangiji a nan duniya, amma ranar lahira za mu ga Ubangiji insha Allah. Da haka shirya kowa in shirya, aka je lahira aka ce ana ta ga Ubangiji nan kana ta yana ina, to an samu matsala. Za a ga Ubangiji ranar tashin alkiyama. To da ka ba ne taɓa ganinsa balle ya ce ina sa riga ko baya sawa, amma dai ya ce na nemi ka ba ni riga in sa ka hana ni. Sai ce ya Ubangiji ya za ka ba ka zan ba ka riga ka sa alhali, kai ne Ubangijin mutane. Sai ba ka san bawa na wane ya nemi ka ba shi riga ka hana shi ba, ba ka san da ka ba shi za ka samu ladan haka a wurina ba. Ma'anar maganar jama'a, duk waɗannan abubuwan da muke Allah muke wa, a wajensa ake neman lada. To da haka ciyarwa, kar mutum ya taƙaita ciyarwa kawai a cikin watan Ramadan. In Ramadan ya wuce shikenan ya tattare kayansa, sai kuma baɗin Allah ya kai mu. A'a, a kowanne yake da tabbacin balan ma zai kai ƙarshensa. Ballanta na yi tafi gaɓaɗi, yanzu ba ga alhaji baban ladi ba, Allah ya ji ƙansa, ba raba da shi ya kai azumi ba. Banan ma ya yi niyyar zai azumi da himma da azama da komai, rashin lafiya ya fi ƙarfinsa, da shi jiya an ga wata yau ya mutu, ko jiya ne mutu yau aka binne shi. Kuna gane ya jama'a, sadaka damar da mutum ke samu ya ƙoƙari amfani da ita. Allah ya mana jagora, Allah ya dora mu akan daidai, Allah ya muku albarka. Ina da za mu tsaya a nan, abin da muka faɗa ya zan daidai ne, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuri kuma Allah ya yafe mana, abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki, na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta. Allah ya ci kan mahaifanmu, Allah ya ci kan malamanmu, Allah ya ci kan iyakakanninmu, Allah ya ci kan jikokinmu, Allah ya ci kan ƴaƴayenmu, Allah ya ci kan matayenmu da mazajenmu, Allah ya ci kan masoyanmu, Allah ya ci kan abokanmu da ƙawayenmu. Muna roƙon Allah duk musulmi da ya riga mu gidan gaskiya, Allah ya sa yana gidan rahama. Marasa lafiyarmu kuma Allah ya ba su lafiya, na gida da na asibiti, manya da yara, maza da mata, waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaitsaye. Allah yanda aka fara Ramadan lafiya, Allah ka sa mu ga ƙarshen sa lafiya. Allah muna roƙonka, Allah ka sa mana albarka a wannan wata na Ramadan. Allah muna roƙonka Allah ka datar da mu ga alkhairai da suke cikin wannan wata na Ramadan. Allah duk abin da yake cikin sa na kishiyar alkhairi Allah ka shiga tsakanin mu da shi. Allah muna roƙonka Allah ka inganta rayuwar mu har bayan wata Ramadan. Allah ka iya mana. Allah kar ka bar mu da iyawar mu. Allah ka yi mana. Allah kar ka bar mu ka ce mu za mu. Allah ba za mu iya mu masu rauni ne. Kai ne mai ƙarfi. Mu talakawa ne kai ne mawadaci. Mu gajiyayyu ne kai ne isasshe. Allah ka isar da mu da isarka. Ka wadata mu da wadatarka. Ka ƙarfafa mu da ƙarfinka. Allah ka cika gefenmu da ikonka. Allah ka ba mu kyau a duniya. Allah ka ba mu kyau a lahira. Allah ka tsare mu azabar wuta. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Allah ka taimaki Najeriya. Allah ka taimaki Najeriya. Allah ka taimaki Najeriya. Masu nufanta da sharri Allah ka shagaltar da su da kawunansu. Allah ka taimaki jihar Kano. Allah ka taimaki jihar Kano. Allah ka taimaki jihar Kano. Masu nufin jihar mu ta Kano da sharri Allah ka shagaltar da su da kawunansu. Allah ka taimaki Kura. Allah ka taimaki Kura. Allah ka taimaki Kura. Allah ka bunƙasa alkhairan wannan gari. Allah ka bunƙasa albarkacin wannan gari. Allah ka sa albarka a noman mu da kiwon mu da kasuwancin mu da sana'o'in mu da ayyuka da muke bi mu samu abinci. Allah kar ka gajishe mu. Allah kar ka hana mu abin da yake hannunka saboda saban da muke maka. Allah ka yafe kurakuran mu. Ka gafarta zunuban mu. Allah ka yi kawaici ga gaban ba daidan mu. Allah ma sai mu mutu Allah ka biya bukatun masu bukata. Wadanda ke da damu Allah ka yarda moyin su. Masu nema Allah ka ba su abin neman su. Allah mu ma ka yi mana abin da muka roƙa mu. Allah ka kame hannun ƴan ta'adda daga bayan ka na ƙwarai. Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da ba ta bacci. Allah ka ba mu tsaro a gidajenmu. Ka ba mu tsaro a ƙaunanmu. Ka ba mu tsaro a iyalanmu. Ka ba mu tsaro a dukiyoyinmu. Ka ba mu tsaro a unguwanninmu. Ka ba mu tsaro a garuruwanmu. Allah ka ba mu tsaro a ƙananan hukumominmu. Allah ka ba mu tsaro a jihohinmu. Allah ka ba mu tsaro a ƙasashenmu na musulmai. Allah ka albarkaci maza. Allah ka albarkaci mata. Allah ka albarkaci manya. Allah ka albarkaci yara. Allah ka albarkaci dukiya. Allah ka albarkaci kadara. Allah ka sa albarka cikin komai da ya shafe mu. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir al-kafara wal mulhidin wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya hadi ya salam ya rabb al-alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.